Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 25 ga watan Janairu shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi, Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makili ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Mai bincike na musamman Robert Mueller na nazarin yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar FBI da ya a shekarar ta gabata. Rundunar sojan Amurka na yin bitar wasu hotuna da aka kafe a sada zumunta ta Twitter da ke nuna sojan Amurka da aka kashe lokacin wani harin kwantan ɓauna a Niger. Masu zanga-zanga na ta kurara a kan titina a wasu biranen ƙasar Switzerland domin nuna adawarsu ga zuwan shugaba Donald Trump.
To, ko bayan ku gama jin labaran duniya za ku ji cewar hukumar EFCC mai yaƙi da rashawa a Najeriya ta cafke tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashar David Lawal, inda shugaban EFCC Ibrahim Mago ke cewa
da kamar yadda na faɗa ba sani ba ba sabo duk wanda aka yi wanda ya shiga ƙabo za mu ce da su.
To, bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani akan wasiƙar tsohon shugaba Obasanjo zuwa ga shugaba Buhari kada ya shiga takara, ‘yan Najeriya sun fara bayyana martaninsu akan wannan batu hadda wasu ‘yan majalisa.
To, ko da yaushe ya kamata in za a yi jan kunne ko kuma zai ja hankalin gwamnati, to a jawo hankalin ba tare kuma da an sa siyasa ba.
Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan wannan batu na tsohon shugaba Obasanjo zuwa ga shugaba Buhari. Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka mai bincike na musamman Robert Mueller na nazarin yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da ya yi a shekarar ta gabata, da kuma karar wato da kuma korar tsohon mai bayar shawara kan harkokin ƙasa tsaron ƙasa Michael Flynn. A zaman wani bangare na cigaba da binciken katsalin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Mala yana binciken ko Trump ya saba doka lokacin da Comey ya ce a farkon shekara ta 2017 Trump ya neme shi da ya daina binciken da yake complain na ganawa da jakadar Rasha na wancan lokacin ‘yan makonni kafin Trump ɗin ya hau mulki a shekarar ta gabata. Daga nan ne kuma ya kori Comey wanda yake binciken katsalandan ɗin na Rasha a zaben. Rahotanni a Amurka na nuni da cewa babu masaniya ko shi Trump ɗin da ya sha masun tabbatun cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben ne domin taimakawa yakin neman zabensa wajen lashe zaben zai amince a yi masa tambayoyin.
A jiya Laraba ne wasu 'yan majalisar dattijan Amurka suka shirya tunkarin kasar Myanmar a kan kisar kare dangi ga wata ƙabila, inda ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat ya zargi shugaban masu linjaye Mitch McConnell na ƙin aikata komai a kan rikicin Rohingya saboda alaƙarsa da shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi. Sama da shekaru 20 McConnell yake zama mutumin da yake gabatar da matakan takunkumi da ke auna sojojin da ke mulki, wanda daga ƙarshe suka saki Suu Kyi daga ɗaurin talala kuma suka bari aka gudanar da zaɓe. Jam'iyyarta ta lashe zaɓen a shekarar 2015. A cewar Sanata Dick Durbin, McConnell ya ji kuma duk muma mun ji a shekaru da suka gabata Suu Kyi tana nuna ƙarfin hali, amma hakan dai ba zai samu yi watsi da abin da yake faruwa a yau a ƙasar ba, wadda take buƙatar shugabancinta. ‘Yan sa’o’i kafin nan, Durbin da sauran sanatoci 14 ciki hadda na jam’iyyar Republican John McCain na Arizona da Mark Rubio na Florida, sai kuma ɗan Democrat Tim Kaine na jihar Virginia da kuma Dianne Feinstein ta jihar California suka gabatar da wani ƙuduri da ke Allah wadai da tashin hankali da ya raba 'yan ƙabilar Rohingya da wasu tsirarun ƙabilu daga gidajensu. Suka kuma yi kira ga gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan gaggawa na dakatar da duk wani tashin hankali.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Amurka na yin bitar wasu hotuna da aka kafe a kafar sada zumunta ta Twitter da ke nuna wani sojan Amurka da aka kashe lokacin da aka yi musu kwantan bauna a jamhuriyar Niger a shekarar ta gabata. A jiya Laraba ne rundunar sojan Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta ce ta tana sane da hotun da aka sa a dandalin Twitter kuma tana binciken gano sahihancin abin da aka kafa da kuma gano gaskiya cewa akwai hotun bidiyon hotun. Rubutun da aka yi na cewa hoton ya fito ne daga wani hoton bidiyo mai tsawon mintoci 10 da kungiyar ISIS ta yada a Mali. Haka kuma sanarwar da aka yi ta kara da cewa hoton bidiyon ya nuna sojan Amurka da ya samu rauni da kuma gawarwakin sojoji uku da aka kashe ranar 4 ga watan Oktoba a harin kwantan baunar. Yan bindigar dai sun kai harin ne kusa da ƙauyen Tango-Tango inda suka kashe sojojin Amurka 4 da na Niger 4 da kuma wani mai fassara dan Najeriya. Ana sa ran kammala binciken da ake gudanarwa kan mummunan harin kwantan baunar zuwa ƙarshen watan nan.
Masu zanga-zanga na ta kwararowa akan tituna a wasu biranen ƙasar Switzerland domin nuna adawarsu ga halartar da shugaban Amurka Donald Trump zai yi a taron kolin tattalin arziki na ƙasashen duniya da za a yi a Davos a cikin wannan mako. A yau Alhamis ne ake sa ran Trump zai isa ƙasar Switzerland inda zai gabatar da saƙon Amurka ta farko a jawabin da zai yi gobe Juma'a a gaban manyan 'yan kasuwa na duniya da shugabannin siyasa. A jiya Laraba ne tawagar masu taimakawa Trump a fannin tattalin arziki suka sake nazari na dabarun ƙara himmar Amurka a fagen gasar duniya. A cewar mujallar Bloomberg mai tantance darajar dala a nan Amurka da sauran kudaden duniya, sakataren Bitar Malin Amurka Steve Mnuchin, ɗaya daga cikin ministoci 10 da suka halarci taron, ya amince da rage ƙarfin dala. Da yake magana da manema labarai a Davos, Mnuchin ya ce rage ƙarfin dala yana da alfanu gare mu idan aka kwatanta da cinikayya da kuma damar da za mu samu. Mnuchin ya ce wannan duk akan ajandar baiwa Amurka fifiko ne kafin wata ƙasa, amma baiwa Amurka fifikon na nufin aiki tare da sauran duniya akan batun cinikayya.
Bore ya barke a wasu biranen ƙasar India yayin da masu zanga-zanga suka fusata suke cinna motoci wuta da lalata gidan sinima kwana guda kafin fitar da wani fim da ake takaddama a kai. Kwana ɗaya kafin fitar da fim ɗin Padmavat, fim ɗin da aka yi kan labarin wata sarauniyar Hindu, masu zanga-zanga sun cinna wata motar bus wuta a wani gari da ke kusa da babban birnin Delhi. Suka kuma yi tattaki a kan layin dogo domin hana jiragen ƙasa yin zirga-zirga a jihar Uttar Pradesh. An lalata gidajen sinima da kantuna ko shaguna a wasu birane ciki har da jihar Jammu da ke arewacin ƙasar, inda aka cinna wa rumfar sayar da tikiti wuta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan kama tsohon babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacir David Lawal da EFCC ta yi, mukaddashin jami'in labaru na hukumar Samin Amadin ya ce a yau Alhamis ne EFCC za ta ci gaba da binciken Babacir, kuma wannan kamen bai da alaka da wasikar da Obasanjo ya aike wa shugaba Buhari. Ga Nasiru Adamu Ali Kaya.
In za a tuna binciken Babacir David Lawal da kwamitin majalisar dattawa yayi, ya kai karkatar da biliyoyin naira. Ga tuna baya ga bayanin shugaban kwamitin Shehu Sani.
Abinda muka bankado shine cikin kuɗi naira biliyan 13 da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka mu wannan kwamiti, an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan 8. Mun ba da babban shawara na cewa duk wanda yake da hannu a cikin wannan abubuwa da aka yi, gurfanar da shi a gaban shari'a ta hanyar miƙa shi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa.
Lauya mai zaman kansa Abuja Barista Yusuf Sallo mutum biyu ya ce kama Babacir na bisa ka'ida.
Duk mutumin da ake mai zargi cewa ya sati kuɗi ko kuma ya aikata wani aiki na rashawa, akwai buƙatan a bar hukumomin da aka kafa su bincike shi, su tabbatar da cewa lallai zargin da ake masa nan haka ne ko ba haka ba, kafin nan a kai shi kotu.
Bayan nan mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hancin Ibrahim Magu ya ce zai yi dirar mikiya kan manyan jami'ai.
Mu duba abin da za a yi wannan shekara, so da mu zo da kaman something like roadmap, plan of action, za mu ci gaba. Yaƙin nan za ta ci gaba. Ba wani zancen wai
kamar yadda na faɗa ba sani ba ba sabo.
Babaci David Lawal dai shine mafi girman tsohon jami'in gwamnatin Buhari da EFCC ta kama. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru shi ma Hassan Maina kaina ya tattauna da Professor Abubakar Kari na Jami'ar Abuja akan wannan batu na babacin.
To idan awa 24 bayan wannan an garkame babacin Lawal, to kaga za a danganta wannan abin da ya faru da kuma abin da Obasanjo ya faɗa, saboda ta ba mara kunya. To kaga idan aka shiga da wannan abu kuma suka yawa, to wannan zai iya canza ra'ayin mutane wanda za su ganin cewa gwamnatin nan ba ta yin komai.
Amma akwai waɗanda suke kusa da shugaba Muhammadu Buhari, wanda kwanakin bayan har zanga-zanga an yi a nan Abuja cewar wato waɗannan da ake kiran su kabal, waɗanda suke hana ruwa gudu a magwatin gaba ɗaya, waɗanda wasu suna cikin gwamnatin, wasu kuma ana ganin kamar ƴan uwansa na jini ne. Kira ba mace kaɗai wannan a iya cewa ya isa?
Ko kaɗan wannan abun bai sa ba zai wadatar ba. Wato sai idan sannu a hankali kamar yadda ya faɗa a baya, gwamnatin ta fara nisan ta dukan da kuma ta fara ɗaukar waɗansu matakai waɗanda za su nuna cewa maganganun fa da wasu suke irin su Obasanjo ba gaskiya ba ne. Amma idan dai kawai an yi wa babacin ne, to ka ga kawai wannan kawai kamar yuwaye ne ba daga shi
ake. To madalla a gaida Hassan Maina kaina, to bari mu duba akan zance na wasikar da Obasanjo ya aika wa shugaba Buhari. Wakilinmu Umar Faruku Musa ko mana da rahoto akan martani da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar akan wannan wasikar, kuma ga rahoton.
Bayan da aka kammala taron majalisar ministoci ta kasar, ministan yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayar da wata sanarwa ta mayar da martani ga manema labaru, inda yake cewa sun yaba ma kirki da kishin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da kuma jinjinawa da ya yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari akan nasarorin da ya samu a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci. Shugaban na da watakila bai fahimci tsare-tsare da irin nasarorin da gwamnatin ta samu a fannin tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi ta fannin noma ga al'ummar Najeriya ba, inda sanarwar ta Lai Muhammad ta ce tuni an fito fili kungiyoyi da hukumomi na gwamnatin tarayyar Najeriya da ma ƙasa da ƙasa suna yaba wa Najeriya cewa ta kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki da maki 11 cikin 100 sabanin a lokacin da ta karɓe shi daga hannun tsohon gwamnati, yayin da kuma saka hannun jari yayi bunƙasar da ba a taɓa samu irin ta ba a tattalin arzikin Najeriya. Saboda haka gwamnatin ta ce ta karɓi kakkausar suka da shugaba Obasanjo yayi da kyakkyawan niyya, kuma za ta ɗauki matakai nazari akan bayanan da yayi domin tabbatar da cewa an ciyar da ƙasar a gaba ba tare da wani kace nace ko kuma hayaniya ba. Sanarwar da ta Lai Muhammad bata ce uffan ba dangane da zarge-zargen da shugaban kasa na da Olusegun Obasanjo ya yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, cewa tana nuna bambanci wurin gudanar da aikin ta musamman wurin nada mukamai a Najeriya. Umar Faruku Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruku Musa. Ita ma Madina Dauda ta jiyo mana ta bakin wasu 'yan majalisar tarayya akan wasikar Obasanjo, kuma ga rahoton da ta hada mana.
Wannan shawara da Obasanjo ya bayar bai yi wa sanata Ali Malam Wakili dadi ba, da ya mai da martani yana mai cewa
ya je kasuwa ne ya shela don takardar sanarwa ya bayar, ba wasiƙa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Shi ya kamata ya zama yana ɗaya daga cikin dattaban Najeriya matsayin sa na tsohon shugaban nan, wanda Allah subhanahu wataala ya ara mishi lokaci. Akwai abubuwan da bai dace ne in yi sa'insa da shi ba. A da duk abubuwan da ya faɗa yana faruwa, ko kuma in ya zo ya saka kusa matayanka, to za ta fashe in kai wasa ta kai ka garami. Amma wannan karo ina ga akwai kuskure cikin wannan shela da ya yi a kasuwa.
Me ya kuskuren?
Tunda yana da dama ya je tattauna da shi tukuna kafin ya fito ya mishi shela, da ya ɗauki wannan dama.
A ɓangaren majalisar wakilai ma dai labarin bai canja ba, saboda Honorable Ahmed Babba Kaita ya yi tsokaci kamar haka.
Ita takardai
ita ma wata siyasa ce a kulle a cikin ta, ita ce babban matsalai. Shi shugaban kasa wanda ya zama har shugaban kasa ya jagoranci kasa, to kodayaushe ya kamata in za yi jan kunne ko kuma zai ja hankalin gwamnati, to a jawo hankalin ba tare kuma da an sa siyasa ba.
Wasiƙar Obasanjo ta bude wani sabon babi ne da ke nuna alamun irin kalaman da za a rika yi kafin zaben shekara 2019. Madina Dauda, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ba da la'a gaida Madina Dauda. To komai ɗan Najeriya ke faɗa ne akan wannan batu na wasiƙar da Obasanjo ya aika wa shugaba Muhammadu Buhari.
Farko ga Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto.
Na farko dai shi tsarin mulki na Najeriya ya ba kowa damar shi tsaya. Ya rage ga 'yan ƙasa in suna son duk wanda ya tsaya su zaɓe shi ko kada su zaɓe shi. Zance wani mutum ya ce wai kada wani shi tsaya zaɓe, wannan bai taso ba. Amma kuma ga waɗanda suka san Obasanjo babu mamaki. Saboda mutum ne wanda yake shiga nashi ra'ayi ba wanda ya iya san shi. To kuma ga dukkan alamu ba shi da tasiri ga gwamnati wannan da ke ci yanzu. Watan ba shi iya lankwasa ta tabiya buƙatoci irin nashi. To domin hakan gagara hoshi kowa shi rasa. Yana da mana hoshi. To ga tsarin mulki ya bayar ya rage ga mai takara. In mai takara na shawa shi takara kuma rage ga 'yan Najeriya in suna so su zaɓi wanda suke so. To zaɓa.
Me ya kamata shugaba Buhari ya yi domin ya kauce ma irin waɗannan zargin da Obasanjo ya yi masa?
To shi ka san watan shugaban ƙasa in siyasa ta taso irin haka. Ana ƙoƙari a yi ta kawo wasu abubuwa domin a ɗauki hankali. A hana ka aiki, a yi ma tarnaƙi, a tayar ma da hankali, a ƙulla ma hikima can. Domin ko da lokacin zaɓe ka yi, ka gaji jama'a sun gaji da kai. Ai duk wannan kissata da fisata. Da hakan ga in shugaban kasa ya mai da hankalin shi ta aikin shi na alheri ga kasa ta yi. Al'amari shi bar ma Allah.
Sunana Tifu Sani Abubakar sarki yamman ce ga Lajima a kiyaye da imanan. Wannan ya kaɗi ra'ayin sa ne. Amma mu ɗan Najeriya wanda muka san cewa dukkan wanda suke neman shugabancin ƙasar nan a yanzu ba mutumin da yake canza mai amana mai gaskiya irin da Buhari.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu ko ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne a nan Washington kuma ƙarfe 12:17 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara kawo muku rahoto kan satar wani ƙaramin yaro na Alhaji Ahmed Aliyu Umar a birnin Kano, wanda ake zargin sarikinsa ya yi da nufin neman kuɗin fansa naira miliyan 2, wanda ya yi sanadiyar mutuwar yaron. Yayin da a bayanin sarikin ya zargi uwar yaron da ƙulla maƙarƙashiyar sace 'yar abokiyar zamanta da ta rasu, sai dai aka kuskure ƙaiƙayi ya koma kan mashekiya. Zargin da wannan matar dai ta musanta. Ga bayanin da Alhaji Ahmed Aliyu Umar ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari kan wannan lamari.
Na dawo daga Lezzin bayan sallar la'asar, na yi gida bayan na fito, na yi sallar magariba, yara sun fita makaranta. Sun sallame su ƙarfe 8, mun ɗauka sun dawo gida, to ashe daga baya muna neman sai ba ga Usman ba. Muka duba nan makwabta ba mu same shi ba. Muka dawo. Muna da duba dai nan cikin da yake na da ɗakuna ƙasa nan ma duk da duba ba same shi ba. Bayan na dawo sama ya daga text a waya, sai na buɗe na duba daga abin da aka rubuto. A rubuta Alhaji Ahmad ka dawo lafiya, karka nemi ɗanka yana hannunmu, saboda haka ka huta lafiya. Name Baban Aisha, wanda ya wannan ashe sirikina ne sunansa Abubakar. Safe na nemi shawarar wannan abokin na police cewar abin da yake faruwa, sai ban shawara sai mu je Dala Division ne ga wata bukar report. To daga nan bayan mun fito muka dawo gida, sai su masu wani text suka bugo mu waya cewar ban ga sako ba ne. Ta ce eh na ga sako. Abin da sa mu buɗe mu kun riga kun ruɗe da mu daga ni har uwar wannan yaro. amma dan Allah bane ke so da ku war wannan yaro mata riga ta fadi ma bar lafiya tun da na ga wasu an dauke wannan yaro ku yi hakuri ku faɗa abin da zan ba ku mu shida da ku ku zo kuma yaro sai suka ce suna ba su naira miliyan 2 na da mu shawara shi wannan police akan abin da suka yi yace to abin da zamu yanzu mu nemi rage abin da zasu yi na ma ba yi wasu kuma gara shi cewa da Allah babu da kudin nan na dawo daga Lagos bai hura da 50 gida ba amma yanzu ga abin da kuke saboda ga dan Allah ku yi hakuri in Allah ubangiji ya sa na zan abin da zan iya biya ne zan gogure in biya suka kai wa suka ce in ban bayar ba zan zuwa 15 rana zan su fara yaro muka hakura haka muna tattauna har karfe 2 na rana ba mi su lazar sai su sake bugo mu waya sai to ban magana ba na zan ba su sai to ai neman kudin mu ke abin da zamu samu dan mu fita daga cikin wannan tashin hankali sai ya ce to daga nan zuwa karfe 3 in ba ku bayar ba za mu tafi shi sai to mu dai muna nema bayan yi wannan dare sai su turo mu sai suka bugo mu suka ce tura musu katin naira 20,000 sai su cin dare ina zan samu katin naira 20,000 saboda haka ni ban ga inda zan samu katin 20,000 ku yi min ku taimaka mu ku faɗa mu abin da za ku ba ku su kuma yaro to da ƙarshe dai sai suka kashe wuta su ma kusan kwana 2 ba su bugo ba
bayan abin ya faru bayan kun kawo rahoto nan tsawon wannan lokaci aka dauka kafin akai ga sanin inda aka ake
tsawon abin ai ina da kwana 1 ne kwana 1 ne an ranar Monday muka wannan abin ya faru ran talata muka zo muka kawo report nan
ran talatar kenan aka kama su ko kuma
ai bayan mun kawo korifi mun zo talata laraba alamis da dare aka kama su shi wannan sirkina shine da wannan aiki
ka ce sirkinka idan aka ce sirki wala Allah kana auren yarsa ko na auren yarka ko kuma yana auren
ya to yake aure ai rubutun ma da yake karshe cewa name baban Aisha ai yana nufin da ni yake Allah ya sani irin yanda da shi ai duk ma abin da zan ma ba shine babban hankali ba irin kisan gillar da yawa yaran nan yana fadin makaranta ne a cikin sa yaje tubi shi gidan ya tsiya gashi ya daure mu wuyarsa a cikin sanyin zaka na ranar Monday Tuesday wannan sanyi shine kashe shi bayan yayi maka kuma dauko bulalluka ya rufe da su ba san abin da yake ba sai bayan da Allah ya taimake mu nan muka zo Allah biya bukata aka kama shi kuma he zo daga karshe yake cewa gashi shi ne kashe wannan yaro to babban cin mutuncin da ya mara sannan muke neman wannan yaro har da shi ake yin zaje saboda ya zo yana zaune abinda ya ji hanyoyin da muke bi suna da su biyu su bata sau
ga shi wannan zuwan nan abu ya faru na farko da ya shigar da ku tashin hankali kuma uwa uba ma yaro yanzu an rasa shi zancen da ake kai kuma ga shi akwai auratayya tsakanin ku ya alaka za ta kasance
eh to alaka mu ba mu da wata alaka zamu da shi kuma mun imanin yaro ko da haka ba ba zai wuce lokacin sa ba babban ciwon da cin amana da kisan gila da aka wa yaron mun imani haka magana alaka babu muna neman ma a taimaka mana tunda yarinya ta ce tana da ciki na wata biyu a sanin za a yi a raba su muna neman mu bi hanyar da za mu bi iyayensa su sani a ba mu takarda su san sun sani ba mu bukatar
alaka gashi akwai auratayya nan a tunaninka me kake ganin ya sabbaba wannan abin da ya faru kuna da wannan alaka ta auratayya amma kuma ya zo yayi wannan aika irin wannan
abin da ya faru yana cewa zai sayi mota kuma na dawo daga Lagos a ranar da yana sun na zo da kuɗi masu yawa
me kake a Lagos ne
ina sana'ar kasuwanci na vegetable oil shi nake yana tunanin na zo da kuɗi masu yawa zai samu kuɗi to kuma daga baya tunanin sai canza masa yake ganin yaran nan tunda in ya zo gidan suna zuwa su yi musu wasa kada a fasa yaran nan yaran nan in ya zo in shi su dike na ya zo yaran nan ya gane shi shine ga gare kashe shi ba shi shi tunda aka yi bikin su sai su gidan sa bata san shi ba dan kishi ta mata kishi ta ce wallahi bata san shi ba in ya ganta in ba an ce ita ce ba zai gane ta ba.
Wai ka taba yi masa alƙawari ne na zaka ba shi kuɗi kasuwanci ko wata hidima kuma daga baya kai ta ja masa rai ko koko wani abu
ko kadan ba mai hakar shi ba.
Ka taba ba shi wani taimako tunda ya misali mabukaci ne?
Bai taba nema ba kuma ni bai taba nema taimako wani abu ni ko ba taba daukar ba shi ba.
Yanzu yaro ya mutu an kama shi kuma ga auratayya a ƙarshen ƙarshe yanzu me matsayar ku?
Ko ajira ga wa gwamna a duba Allah yanda ya halaka mana yaro kisan gilla kisan cin mutunci shari'a ta muna adalci akan wannan a duba Allah.
Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce binciken su ya cimma nasara har ma ya yi kira ga al'umma.
Wannan mutum ya kawo mana korafi cewa an sace dan ɗansa dan shekara 6 kuma bai san ko su waye suka wannan aiki ba. To a matsayin mu na jami'an tsaro kuma aikin mu ne mun yi abubuwan da ya dace. Kuma daga ƙarshe Allah ya sa muka gano wanda ya abun. Kuma bayan mun gano shi bincike sai nuna surukin wanda aka sace mai yaron ne saboda yana auren yarsa. Kuma ya yadda cewa shi wannan aikin shi ya doki yaron ya je ya daure shi kuma ya azami shi duwatsu daga baya ya je yana neman a basu miliyan 2 kamin haka kuma sai Allah ya sa yaro ya mutu.
Kaman wannan shi ne karo na 2 a ƙasar da makonni 3 da kuka kama irin wannan kuma da farko kuna ga mana na farkon kun ga mana cewa korafi aka kawo haka wannan na 2 hakan yana nufin akan kawo korafi wurin ku akan al'amura da suka shafi harka irin wannan?
Eh a matsayin mu na jami'an tsaro kofar mu abu da take duk wanda ya samu ko wani abu wanda shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kofar mu da take ya kawo mana. Kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara.
To Allah ba da nasara. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala. Menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar? Wani batun kuma da za mu yi nazari a kai nan gaba shi ne rawar da iyaye za su iya takawa a rayuwar 'ya'yansu da suke gidan aure. Shin suna da izinin neman a kashe musu aure idan aka sami wata matsala irin wannan? Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin Domin Iyali. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To ma dalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yanzu haka mai bincike na musamman Robert Mueller na nazarin yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da ya yi a shekarar ta gabata da kuma korar tsohon mai ba shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn a zaman wani bangare na ci gaba da binciken katsalandan ɗin ƙasar Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Mala yana binciken ko Trump ya saba doka lokacin da Comey ya ce a farkon shekarar 2017 Trump ya neme shi daidai ne binciken da yake kan Flynn na ganawa da jakadar Rasha na wancan lokacin 'yan makonni kafin Trump ɗin ya hau mulki a shekarar ta gabata. Daga nan ne kuma ya kori Comey wanda yake binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben. A jiya Laraba ne wasu 'yan majalisar dattijan Amurka suka shirya tunkarar ƙasar Myanmar kan kisan ƙare dangi ga wata ƙabila inda ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat ya zargi shugaban masu rinjaye Mitch McConnell na ƙin aikata komai kan rikicin Rohingya saboda alaƙarsa da shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi. Sama da shekaru 20 McConnell ke zama mutumin da yake gabatar da matakin takunkumi da ke sa wa sojojin ƙasar.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an ji macen da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye da kuma ƙarin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a kan wasikar Obasanjo zuwa ga shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da baki ɗayan ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyarmu na wannan safiyar Jimmy Cook, Baba Yakubu Mukeri ke sallama da ku sai an jima.